Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma Alfa Radio dake kuma su a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan hukuncin da wata kotun daukaka kara ta yanke na cewa hukumar yaki da zarmiya ta EFCC ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da alƙalan da suke kan aiki. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku. Game da baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya ta EFCC. Bayan da alƙalin wata kotun ya ɗauka ƙara ya ce hukumar ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da wani alƙali a gaban kotu in dai har yana aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Laraba Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da dan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama, jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya. Sakamakon wannan zaben babban abin turne da alƙiblar shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya so a zaɓi ɗan jam'iyyar Republican Roy Moore, alƙali a kotun ƙolan jihar wanda sau biyu ana korarsa daga kan wannan kujerar asabar da gaza bin hukunce-hukuncen kotun tarayya. Daga nan kuma ya fuskanci zarge-zargen yin lalata da mata shekaru 40 da suka wuce, a lokacin da matan ke ƙasa da shekaru 18 shi kuma yana da shekaru 30 da wani abu. Trump ya yi wa Jones murna, amma ya yi ikirarin cewa dama ya san mu ba zai kai labari ba, saboda yana da tarin abubuwan da za su hana shi samun nasara. Wannan tamkar jiwa kai rauni ne a fagen siyasa ga Trump, wanda watanni 13 da suka wuce ya yi nasara a jihar Alabama, da rata kashi 28 cikin 100 a lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa.
A yau Laraba, shugabannin yawancin ƙasashen musulmi da suka tattaru a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Trump na Amurka ya ɗauka na amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin wanda ya saba doka. Taron na zuwa ne yayin da ake ci gaba da ɗauki ba daɗi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga sassa daban-daban. Ana yin wannan taron ne a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen musulmi mai wakilai 57, wacce ake kira da OIC a taƙaice. Ƙasar Turkiya ita ce take shugabantar ƙungiyar da a yanzu haka, kuma shugaba Recep Tayyip Erdogan ne ya kira taron na gaggawa. Erdogan ya faɗa wa shugabannin da suka taru a farkon taron yau Laraba cewa, "Ina kira ga ƙasashen da suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kamanta gaskiya su amince birnin Kudus da aka mamaye shi ne babban birnin Falasɗinawa." Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas da Sarki Abdullah na biyu na Jordan da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da shugaban Bangladesh Abdul Hamid da shugaban Iran Hassan Rouhani na cikin shugabannin da za su halarci wannan taron. Masar da Saudi Arabia tare da wasu ƙasashe 23 za su halarci taron, amma a matakin ministocin harkokin waje.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa, bisa ga dukkan alamu, mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar ƙarƙashin jiragen ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayed Ullah da iyayenta a wani ɓangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ullah ɗan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu, kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci. Hukumomi sun ce farmakin da maharan ɗan ƙasar Bangladesh ya kai na yin koyi ne da ƙungiyar ISIS. Zarge-zargen da ake yi mashi sun hada da tada bom a wurin taruwar jama'a da kuma yin amfani da mummunan makami. Hukuncin duk waɗannan zarge-zargen zai iya kasancewa daurin rai a gidan kasu.
Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kasashen Turai na daukar matakan hana baki ƴanci ranar tsallake Bahar Rum daga Libya. Abin da yasa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin ukuba da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya talata kungiyar ta Amnesty International ta ce gwamnatocin kasashen Turai suna da hannu a wannan lamari saboda suna ba hukumar sa ido akan baki marasa takardu ta Libya goyen baya suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da kullar yarjejeniyoyi da hukumomin yankuna da kuma kungiyoyin tsagera akan su yi kokarin hana fasakwabrin jama'a. Duban baki ƴan gudun hijira da suka makale a Libya yanzu sai yadda hukumomin kasar da ƴan bindiga da kungiyoyin tsagera da masu fasa kwabri da suke kusan aiki tare don ribar da za su samu suka yi da su. Ana tsare duban bakin har illa masha Allah a wasu cibiyoyi da suka cika makil inda ake gana masa azaba a cewar shugaban kungiyar ta Amnesty International na kasashen Turai John Dalhousie. Yawancin ƴan gudun hijirar daga Najeriya suke daga nan sai kasar Ivory Coast da kuma Bangladesh. A waran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin alƙalin wata kotun ɗaukaka ƙara ya ce hukumar yaƙi da zarmiya ba ta da hurumin gurfanar da alƙalai ko bincikensu a gaban shari'a. Nasiru Adamu Hikaya na ɗauke da cikakken bayani.
Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya a Lagos ta yanke hukuncin cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ba ta da hurumin tuhumar alƙalan da ke kan aiki da duk wani zargi. Kotun ta yanke hukunci ne kan wata shari'a tsakanin alƙalin babban kotun tarayya Haidiyara Ganjiwa da ke ƙalubalantar hukumar yaƙi da cin hancin kan hararar alƙalai. Kotun ta ce EFCC za ta samu hurumin tuhumar alƙalan da hukumar shari'a wato NJC ta sallama ne daga aiki. EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ojeren ta yi watsi da hukuncin da bayyana aniyar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ojeren a sanarwa ya ce kotun na neman kare alƙalai ne daga laifuka kuma hukuncin ba zai yi tasiri ba.
And all the looters, all the thieves of the public fund must be exposed. Thank you very much.
Kwanan nan da kansa muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Mago ya fito zanga-zangar yaƙi da cin hanci da alwashin sai dai ya rasa ransa a yaƙi da barayin biro.
Ba ma gudun kowa duk wanda ya yi za a rike shi kuma a ƙwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan su kuma a kai soje gaban hukuma.
Imran Adam mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum ya yi magana kan hukuncin kotun.
Kowa ya san Najeriya da take. Iya kuɗinka iya shari'a da za ka samu. Ba ka shakkan a je gaban alƙali domin ka san cewa naira miliyan ka za ta iya kwata ka gaban alƙali. Ba wai zargi ba ne, abu ne da ya faru. Yanzu akwai alƙalin da kwanan da kan shi ya ritaya. Ana zarginsa da karɓan ko kuma neman cancin naira miliyan 200. Kawai wata kotu ta zo ta ce ai bai halasta ba ga hukumar hana ta'annuti ga tattalin arzikin ƙasa ta kama wani alƙali da ke ci a yanzu. Wai sai randa ita hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore shi sannan EFCC kuma ta je ta bi shi ta damke. Ya zama shirme kenan. In ya kasance ita hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore shi kenan ita kai ma ta kai tsaye kuma ta je ta kama shi ta mika ma 'yan sanda su kuma 'yan sanda su mika ma kotu kenan. Amma sai a ce wai a'a sai bayan da hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore su sannan kuma a je a kama su dama an kore shi already dama laifi ne a kama shi. Kaga automatically dama za a kore shi.
Ya nuna ka goyi bayan ɗaukaka ƙara da EFCC ke son yi kan wannan hukuncin.
Ai dole ne ma in ma bisa haka ba sun ci amana 'yan Najeriya. An ka ɗauka ƙara zuwa ga kotun koli ta ƙara dawo ma da wannan kotun ma ta ƙara reviewing ta ƙara muraja'an wannan hukuncin da ta yi cewa akwai hauka a cikinsa gaba ɗaya kuma wannan alƙalin da yanke wannan hukuncin shi ya kamata a ƙara dawo ma da wannan shari'a lallai ya ƙara bibiyan wannan abin da ya yi.
Yayin da kotun ɗauka ƙara ta Lagos ta yanke wannan hukunci ta Abuja kuma ta mayar da shari'ar shugaban majalisar da ta Bukola Saraki Ruwa da mai da zargi 3/18 ga kotun ɗa'ar ma'aikata. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumadalla Nasiru Adamu Hikaya, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar.
Ba ta gari waɗanda ke ba Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Zaria wato jihar Kaduna. Wake magana daga Zaria?
To inala Musa da garin Kwangila Zaria. Gaisuwa da fata alheri a gare ka Bakaru.
To Musa ina ansawa. Me zaka ce game da me ra'ayin ka game da wannan batun?
Magana ni na goyi bayan a ISC da ke kokarin kai ƙara kotu domin gaskiyar magana in har ba ta kai ƙaran nan ba kaga an daurewa alƙalai ko wadansu alƙalai gindi domin su ji dadin cin haƙi da rashawa. Tunda yanzu abin da ya zama a yanzu shine iya kudinka iya shagalinka idan kana da kudi ba sai ka tsaya ka bata ma kanka lokaci wanda kaga alkali shikenan an gama magana shari'a ta kare gaskiyar magana shi yasa mai girma Buhari ma da lokacin da yake campaign na yake kokarin cewa zai gyara shari'a domin shari'ar nan su ne suka yi ta kawo na kasu a baya. Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu daga Musa Kwangila Zaria ku tashi lafiya.
Tuma da Lamusa sai kuma mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Assalamu alaikum Adamu ne da Sajjan Taraba Jami'in Gombe.
Aminu alaikum salam Adamu. Menene ra'ayinka game da wannan batun?
Na ra'ayi na NCC su daukar tsara kai. Alƙali su suke kawo daga sa cikin takewa Muhammadu Buhari. Mu muna roƙon Allah, Allah ya taimaki wagu.
To madalla malam Adamu mun gode da wannan kira naka. Bari mu koma da jihar ta Kaduna daga a Najeriya. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Yusuf Sulaiman Madaci, karmar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Wa alaikum assalam malam Sulaiman Madaci. Menene ra'ayinka game da wannan batun?
Gaskiya wannan batu mai abun bakin ciki, abun takeici, abun damuwa kuma wannan gaskiya talakan Najeriya dai sai dai addu'a kawai. Wato ita kanta shari'a ya kamata mu lura wai su wane ne barayin Najeriya. Alƙalan mu kashi 90 daga cikin su da lauyoyi daga gansu duk barayi ne, amma ba kowa ne ya fahimci haka ba saboda su ake amfani da su wajen kawo tarnaƙi wurin yaƙi da cin hanci da shugaban ƙasa yake da sauraron ke su. To gaskiya wannan abun bakin ciki ne kuma muna kiran ɗan ƙasa na Najeriya duk wanda zai kasance ɗan ƙasa ne na gari to ya ba da gudunmuwa wajen ganin an kawar da wannan bala'ira a cikin ƙasar nan.
To madalla Sulaiman Madaci mun gode da wannan kira naka. Sai kuma jihar Kaduna har ila yau muna cikin ta. Wake magana?
Nazir Ahmed Hausawa, barka da yammaci.
Barka ka dai.
To sunana dai bai canza ba, sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina gaskiya kotun da bangare gaskiya an fara sa siyasa cikin al'amuran nan. A dazu wannan abokina ke tambaya na yake ce mun ku kuna jami'ar APC kun ga shugaban majalisar dattawa ya ji ya gaisa da wanda ya ci zaɓe an fara tago masa wasu tumeturi wannan siyasa ne. Na ce a'a ni a ra'ayina to mun muna ba duk wani wanda yake ma Buhari aiki shi fa Buhari ba ruwanshi da siyasa ko na jam'iyya kake yana mutunta kai kuma yana daraja kar su cira shi don su daɗaɗa ma Buhari rai.
Murtala
muka san shi ba ruwanshi.
Murtala malam Murtala muna magana ne akan baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar EFCC. Akan haka muke magana, menene ra'ayinka akan haka?
Yana da kyau a ba su kariyan saboda kila mu mun yadda ma a ba su kariya don su ne ma wanda in dai aka ba su kariya su iya hukunci na adalci ba su tsoron kowa. Kila ba su tunanin an ba su kariyan ba wani zai iya bi ta wani guri ya musu wani sharri ko ya cutar da su. An ba su kariya to kaga ba za a yi musu barazana.
Murtala kariya da ake magana fa ana magana ne akan kariya ta idan sun yi laifi hukumar EFCC ba za ta iya kama su ba.
Eto kaga ita hukumar FCC kaga kwanaki mun ji anan ana dan cewa kamar ita ma akwai dan lum'a tare da ita to kaga kila yisa suke ga ba za su iya kama su ba su ma kila.
To bari mu tsallaka jihar Sokoto. To mun rasa na Sokoto amma bari mu je Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
Ibrahim Alarama, me ra'ayinka ga wannan batu na baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya, wato EFCC?
To ni a gani na gaskiyar magana bai kamata a ce a ba waɗannan alƙalai kariya ba, ganin yanda suke da hannu dumu-dumu da ma taimaka masu laifi akan cewa cin hanci da rashawar na yawon zu a Najeriya. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa bayanin cewa shi fa matsalan shi kotuna ne da alƙalai su ba da goyon baya da gudunmuwansu akan ganin cewa an magance haka. To kuma sai ya zo ya suye su shi makansu wannan dokan wannan bai dace ba. Kuma ina goyon bayan alƙalin shi FCC da ya nuna cewa za a ɗauka ƙara domin mene a ƙara duba wannan hukunci da aka yi, a kuma zartar da hukuncin da zai kasance shi ne adalci ga mutanen Najeriya gabaki ɗaya.
To madalla Malam Ibrahim, bari mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Sadi Haruna Mada Kidan Kage.
Walaikum salam Malam Sadi. To menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina kan wannan alƙalan nan, wallahi tallahi alƙalan su ne suka fata Najeriya. Na farko in ka ga alƙali 190 duk ra'ayi ne, yanzu kuma mu jihar Taraba alƙalai ne suka samu saka mu wayan zuwa Adamu Yesu har ya kai ga karri da ana zaɓe suna ce mu ayi kurun akwai alƙalai a je kotu. In ka ga alƙali a Taraba in ka ga abin da suka samu halin da suka yi kai yanzu ba a tafiya gara bangama a kansu. Wallahi ni ne
to madalla Sadi, mun gode. Bari mu tsallaka jihar Kebbi daga Zuru. Wake magana?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam.
Wannan Umar Leda ne wanda ake kira da Umar Sani Hammadi.
Umar Leda, menene ra'ayinka akan wannan batun? To da alama dai layin Umar Leda ya faɗi. Umar Leda, an kana jin mu so ka sake gwadawa, in Allah ya sa ka samu to sai ka shigo. Kar ku manta dai muna magana ne akan baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya, wato EFCC. Menene ra'ayinku akai? Muna so mu ji. A ci gaba da kiran mu, za mu amsa layin mu abu da yake. Bari mu tsallaka jihar Adamawa. Wake magana daga jihar Adamawa?
Ado Jajiyar yake magana.
Ado Jajiyar, menene ra'ayinka? Kaɗan rage rediyonka, don Allah rage rediyonka.
Alƙalan nan su suka bata Najeriya ma gaba ɗaya.
To ka rage rediyonka don bana jinka sosai.
Eh, na rage.
Yawwa, to ina jinka a gurguje.
Alƙalai su suka bata Najeriya gaba ɗaya.
To kana ganin cewar ya dace abinda hukumar FCC tace za ta ɗaukaka ƙara ya dace kenan ko?
Ya dace sosai ma.
To madalla, mun gode. Bari mu tsallaka kuma jihar Taraba, wanda yake shine kiranmu na ƙarshe a yau. Wake magana daga jihar Taraba?
Mai magana Babangida Muhammad Lai Lai Jalingo daga Taraba.
Babangida Muhammad Lai Lai, me ra'ayinka a gurguje kan wannan maudu'i na?
Ra'ayina ya alƙalai suna contributing wajen ɓata ƙasar nan. Ya za a yi a ce wai alƙali ne zai ce wai ba za a yi wa alƙali hukunci ba sai bayan ya soka. To kaga ya kamata a ce su kansu ma ya kamata ma'aikatan bawu a alƙalancin da suke yi. Don saboda gaskiya in har aka ci gaba da wannan, to kowane alƙali zai samu damar yin abin da ya so, saboda ya san ba hukunci a kan
haka.
Gaskiya ya kamata a ɗaukaka a ɗauki matashi mai tsauri a kan alƙalin nan, don gaskiya suna ba da gudunmawa sosai wajen sata da cin hanci da rashawa a Najeriya.
To madalla, mun gode Malam Babangida Muhammad Layi Layi. A nan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'i. To yanzu kuma sai labarin wasanni a taƙaice.
Wasanni a taƙaice.
A labarin wasannin na yau, tsohon mai koyar da Blasters wasa J.E. Sapon ya kalubalanci mambobin kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana kada su yi amfani da taron waɗanda sun kai tsaki a sha'anin kwallo da ake yi a Cape Coast, taron yin magana kawai. amma su fito da kwararren matakan da za su magance abubuwa da ke waci gaban kwallon kafar Ghana zagon ƙasa. Tsohon mai koyar da Dreams FC wasa Charles Kwabena Akuno ya tabbatar da komawarsa club domin ya taimaka musu a campaign din su na Premier League shekara ta 2017 zuwa 18. Shine dama ke rike da club gabanin komawarsu rukuni na daya. Tsohon dan wasan kuma sai Asante Kotokorek Bekwen ya ce a shirye yake ya komo yayi wasa a Premier League Ghana da yake kwandilarsa da ainihin clubinsa na Masar Kafr El Sheikh SC ya kawo ƙarshe Bekwen da wani lokaci yayi wa kwallon kafar Ghana bazata ya zama wadda yafi kowa zira kwallo a raga ya kuma lashi kyautar wadda yafi sauraron ɗan wasa hazaka a Kotoko a shekara ta 2007 zuwa 2008 yana marhaban da dukkan club da ke sha'awar yayi masa wasa nan cikin gida. Tsohon captain din kuma sai Asante Kotoko Fukwafu yayi kira ga manyan kamfanoni da rukunonin aikin kudade da su rinka zuba kuɗi cikin ligan din Premier na Ghana yadda zai ƙara yin sha'awa ko armashi. Tsohon dan wasan kwallo Mr. Waebi Ampansa ya buƙaci shugabannin hukumar kwallon kafar Ghana JFE su farfado da hukumar ta cusa sabbin fiskoki masu sabbin fasahohi da ilimi cikin hukumar wasan kwallon na ƙafa. Tsohon dan wasan gaba na Super Eagles din tarayyar Nigeria Victor Ikpeba yayi kira da a sake kiran Vincent Enyama zuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar bayan bayyanan mai tsaron gidan lokaci na farko cikin watanni 7 da sun kawuce. Sai kuma wannan labari na shugaban Real Madrid Florentino Perez arwato cewar yana shirye-shiryen shiga fagen Liverpool domin dan wasanta Mohamed Salah. Mohamed Salah dai ya isa Anfield kasan watanni 6 amma tuni yayi wa kansa suna bayan transfer pan million 39 daga Roma. Haka kuma Zinedine Zidane mai koyar da Real Madrid wasa ya ce yana bukatan ya kara kofin duniya na club zuwa jerin wato kofin da ya ci kanya ainihin aza tubalin kokarin kare La Liga da kuma kambin Champions League da ya ci. Karshen labaran wasannin kenan. Radwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhi muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawaitar makaman yaƙi da sakaci wajen ajiyarsu babban haɗari ne ta fuskar tsaro da jin ƙai a duniya. Ta hanyar mallakar su da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da 'yan tawaye da sauran ɓatagari suke yi ba a kan ƙa'ida ba. A bayan kisan dubban jama'a da suke yi a duk shekara, bamamaman da aka turbuɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su kai ga tashi ba da sauran da ba yi amfani da su ba a wajen yaƙi suna kawo cikas ga gyara da daidaita bayan rikici da tashin hankali wanda ke sanadiyar ɗaukar lokaci kafin a samu ci gaba. Ƙasa Amurka tana ƙoƙari wajen kawo tsaro ga yankunan da rikici ya shafa ta hanyar rage kashe rayuka da hana jin raunuka da barin waɗanda suka rasa wajen zama kuma mahallansu wanda ke kawo ci gaban tattalin arziki da sauri. Domin ƙarin bada haske akan wannan yunkuri da ƙasa Amurka take yi a wannan fannin a kowace shekara, ofishin kawar da makamai da rage illarsu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana fitowa da wani rahoto da ake kira Entitled to Walk the Earth in Safety a Turanci, wato takawa ba tare da fuskanta hatsari ba a doron duniya. Sabon rahoton da ya fito ran 12 ga watan Disamba ya nuna yadda Amurka ta saka jarin fiye da dala biliyan 2 da miliyan 900 tun a shekarar 1993 domin karewa da adana ƙananan makamai da kayan yaƙi da sharan ma'adanar bamabamai da sauran kayan yaƙi a fiye da ƙasashe 100. Wannan saka hannun jari ya sa Amurka ta zama ƙasa ɗaya tilo da ta fi taimakawa da maƙudan kuɗi wajen lalata makamai a duniya. Yawancin waɗannan shirye-shirye ba sharar bamabaman da aka turbuɗe cikin ƙasa da waɗanda ba su tashi kawai suke yi ba, suna ilmantar da al'umma musamman ƙananan yara ta yadda za su kauce ma raunuka da rasa rayuka
a dalilin bama-baman da ke ƙarƙashin ƙasa da makaman da suka rage na yaƙi da ƙirƙiro ayyukan da za su bunƙasa ƙoƙarin kawo zaman lafiya bayan rikici. Lalata makaman aiki ne mai wuya da yake buƙatar ba da goyon baya daga ƙasashen waje. Saboda haka ne ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Amurka da ma'aikatar tsaron Amurka da hukumar raya ƙasashen Amurka da sauran hukumomin ƙasar Amurka suke aiki tare da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni masu zaman kansu domin rage makaman da ba su da illa da makaman sojoji da ƙara tsaro a ma'ajiyarsu da ƙirƙiro da shirye-shiryen da suka shafi jin ƙai na kawas da nakiyoyi. A jawabinta na gabatar da rahoton, mataimakiyar harkokin waje mai kula da lamarin sojoji Tina Kaida Now ta kula da cewar goyon bayan zuwa ga lalata makaman da ba su da illa abu ne mai muhimmanci wajen yada manufofinmu na tsaron ƙasa. Ta jaddada cewar nasarar shirye-shirye ya gini ne akan goyon baya mai ƙarfi da muke samu daga majalisa da kuma jama'ar ƙasar Amurka, wanda suka yarda da cewar ƙasarmu tana amfana daga taimakon da take yi na ƙirƙiro wata duniya wanda kowa zai yi tafiya a cikin ƙasa ba tare da fargaba ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takaice.
Yau Laraba, Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da ɗan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama, jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya. A yau Laraba kuma shugabannin yawancin ƙasashen musulmi da suka tattara a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Donald Trump na Amurka ya ɗauka na amincewa da birnin Quds a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin matakin da ya sabawa doka. Taron na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da ɗauke ba daɗi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga sassa daban-daban. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukkan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da wata alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayat Ullah da iyayenta a wani ɓangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ullah ɗan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifukan ta'addanci.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau Malama Zainab, Nazir Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya.